Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilo hazubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Mutiri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis ta farko a watan Mayu 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta kimtsa ta kai gudunmuwar soja domin daƙile rashin kwanciyar hankali da ke faruwa a Venezuela. Attorney General Amurka William Barr ya bayyana gaban Majalisar Tarayya a jiya Laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da mula ya gabatar riko. Kwamitin takunkumi na wato kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya ayyana shugaban wata kungiyar 'yan bindiga a Pakistan da ake kira Ja'ish Muhammad dan ta'adda.
Kanin labaran kenan. Masarautar Daura a jihar Katsina Najeriya ta game da matsalar tsaro da tashin hankali da ake fuskanta a sassa da dama na Najeriya da al'umman masarautar ke bayyanawa a matsayin tashin hankali mafi muni bisa dalilin cewa
aka dauki bayan Allah na aka tafi har aka fita da shi daga cikin garin nan babu inda aka kawo dauki a matsayin masarautar ne da garin nan shine nabi a gafar Daura. Ina ne za mu saka mu wani tashin hankali ne wannan?
Sai kuma hira da muka yi da Aminu Yakubu Lame kan yadda ranar ma'aikata da ake kira Mede ta bambanta da sauran kasashe a nan Amurka. A shirin domin iyali kuma a yau za mu taɓo batun da ya kai ga kulle wata matashiya Zainab Aliyu a ƙasar Saudiya bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Mukiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta kimtsa ta kai gudunmuwar soja domin daƙile rashin kwanciyar hankali da ke faruwa a Venezuela. Akwai yiwuwar gudanar da ayyukan soji, inji babban jami'in diplomasiyya Amurka, yana faɗa a cikin shirin Fox Business. Ya ce in dai yin hakan ne zai kawo matsala, to abin da Amurka za ta yi kenan. A hali da ake ciki kuma, Pompeo ya nanata cewa Amurka ta fi so a yi sauyin mulki cikin lumana a Caracas daga shugaba Nicolas Maduro dan gurguzu zuwa ga Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa shugaban kasa na wucin gadi na Majalisar Dokoki, wanda Amurka da wasu kasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban kasa wacce take nahiyar kudancin Amurka. Pompeo ya bayyana alamun cewa Amurka ka iya kai sojoji a Venezuela domin gaggauta mai da martani ga ayyukan Rasha, babbar mai marawa Maduro baya. Attorney General Amurka William Barr ya bayyana gaban Majalisar Tarayya a jiya Laraba domin kare kansa akan yadda yake yi wa rahoton bincike da aka gabatar a ranar 22 ga watan Maris riko, wanda Robert Mueller ya gabatar akan ko Rasha ta yi katsalanda a zaben Amurka na shekarar 2016, inda ya ce shawarar fitar da takaitaccen sharhi akan rahoto da sauri karan kansa ne ya yi wannan abin. Kana ya yi fatali da tambayoyi da ake cewa yana baiwa sakamakon binciken wata ma'ana. A lokacin da ake saurarin bahasin cikin fushi, 'yan Democrats da suka mamaye saurarin bahasin sun gajiyar da Attorney General da tambayoyi akan takaitaccen sharhi da ya yi a cikin wasikar da aiki wa Majalisar Tarayya, lamarin da daga bisani Mueller ya bayyana damuwarsa a kai. 'Yan Democrats sun zargi ba da rashin adalci na kin bayyana shaidan aikata ba daidai ba da Trump ya yi a cikin takaitaccen sharhin da ya aika wa Majalisar Tarayya, wata shawara mai tsarkakiya da yake kokarin dauka na wanke shugaban kasan daga zargin yin katsalanda a lokacin da ake gudanar da binciken. Ni kadai ne nake da hurumin yanke shawara na bayyana rahoto gaban jama'a ko kuma a'a, in ji ba, yana fadawa kwamitin majalisa na wato shari'a. Ya ce ni ne na yanke shawarar yadda jama'a za su amfana, inda ma'aikatar shari'a ta sanar da wato kanun abin da ke kunshe a cikin wannan rahoton, tare kuma da maida hankali akan ko an aikata laifi a cikin wannan binciken da aka gano. Kwamitin takunkumi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shugaban wata kungiyar 'yan bindiga a Pakistan na Jais Muhammad da ake kira jama'a takaice ɗan ta'adda bayan China ta sauko daga kujerar naki da ta dade akai akan wannan batun. Beijing babban kawar Islamabad sautari tun cikin shekarar 2009 take hana kwamitin azata kunkumin ayyana Masoud Azhar ɗan ta'adda wanda ya kafa wata kungiyar da ake kira JEM wanda ita ma kungiyar an riga an ayyana ta kungiyar ta'addanci a duniya. Amurka da Faransa da Burtaniya sun yi haɗin gwiwa wurin ayyana Azhar ɗan ta'adda a farkon wannan mako. Suna kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta wa Azhar tafiya zuwa ƙasashen waje kuma ta ɗora hannu akan ƙadarorinsa kana ta kuma hana shi kasuwancin makamai wanda ke haɓaka ta'addanci a duniya a madadin ƙungiyar ta'adda na Al-Qaida da kuma Taliban. India ta zargi kungiyar JEM da shirya ayyukan ta'addanci a cikinta ciki har da wani harin kudar bakin wake da aka kai a ranar 14 ga watan Fabrairu a wani yankin Kashmir da ake takaddama a kai a gundumar Pulwama, lamarin da ya kashe sojoji ko kuma jami'an tsaro 40 na kasar India. Wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya yaba wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ayyana Azhar ɗan ta'adda, ya kuma ce kungiyarsa ta JEM ita ce take shirya ta'addanci a ƙasar India ciki har da wadda aka kai a ranar 14 ga watan Fabrairu a birnin Kashmir. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaru aro-aro harkokin tattalin arziki a ƙasashen Latin America da ke kudancin Amurka da yankin Caribbean na gudana ne da kasuwanci da suke yi da Amurka. Ko da yake a cikin 'yan shekarun nan ƙasar China na zuba jari sosai a yankin, amma wannan lokaci shirin samar da ci gaba cikin gaggawa da gwamnatin Xi Jinping ya kaddamar ya sa an fara sake salon yin kasuwanci da China wanda yake iya haddasa matsaloli a nan gaba. A gefen wani taron bita da sashen nazarin kasashen Latin America na jami'ar Georgetown da ke nan Amurka ta tallafawa a makon da ya gabata, masana harkokin tattalin arziki da tsaro da kuma harkokin diplomasiya sun tattauna akan damuwarsu game da yadda China ke ƙara yin tasiri ta fuskar tattalin arziki da siyasa a yankin. Sun kuma bayyana bakin cikinsu cewa Amurka ta zuba ido ba ta ɗaukar mataki akan wannan batun. Wasu bayanai daga Bankin Duniya na shekaru 20 da suka shuɗe sun nuna kashi 57 cikin 100 na kayayyakin Latin America ana sayar da su ne a nan Amurka.
To gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. To ma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a masarautar Daura jihar Katsina Najeriya, inda waɗansu mutane ɗauke da manyan bindigogi suka yi garkuwa da magajin garin Alhaji Musa Umar kuma surukin dogarin shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Ya'u Ciroman Bakan Daura Ganau ne ga kuma bayanin da ya yi wa wakilin Nasiru Adamu Yalikaya.
Taba ganin a rayuwarmu masuwa irin ta yau ba, domin tsakanin gidana da bawan Allah nan bai fi mita 30 ba, sannan tsakanin gidan mai martaba da gidan shi bai kai mita 50 ba, sannan tsakanin gidan shi da gidan shugaban kasa bai kai 1 kilometer ba. A ce mutumin nan yana zaune, ya gama sallar magarba, ya fito ya zauna yana jiran isha kofar gidan shi. An su mutane suka zo suka samu ɗaya mutumin daga cikin masu gadin gidan aka harbi ɗaya, yanzu yana asibiti. Aka ɗauki bawan Allah nan aka tafi har aka fita da shi daga cikin garin nan, babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautin ne da a garin nan shi ne na biyu a bangafar Daura. Ina ne za mu saka mu, wani tashin hankali ne wannan a rayuwa? A ce magajin garin Daura
shirin wani bakan Daura me za ka tuna lokacin watakila ka ga mutane ya kalan mutane suke waɗanda suka zo?
Mutanen nan da hilar suka zo da POSIS da jib ne suka zo, jib ce suka zo da ita da POSIS suka zo kawai suna sabka yana zaune kan banki suka je suka yance tun suna zancen suka da ya ta kai suna harbin mu muna kawo kai ana saka shi a mota muna kawo kai ana zan shi gidana ana harba harbe bindigar da suka harba na rage da girman Allah babu ma'aikacin da yake da ita anan da yankin daura dan in bindigar suka tada ta yanda ka san transformer ta fashe haka bindigar wallahi tallahi to ɗaya daga cikin wannan shi da suna zanzan takawa ɗaya ne zo ya kama su da yazo ya kama shi ya rike ke fuka da shi shine aka asibiti
ciro mutum bai da nake wata kila kamar kai tsaye ma sun zo tafiya da shi magajin gari ne ba wai wajen wani suka zo ila iyaka kamar kai tsaye shi suke son tafiya da shi
shin
ana tunanin ko mutane in sun bugo waya ne barayin mutane ne a san yanda za a yi kowane mataki kuke dauka yanzu
mataki da muka dauka illa mun sa Allah gaba mun sa shugaban jami'an tsaro na kasar nan gaba domin wannan abu ya huce duk inda kake tsammani Allah ya tona asiri ya bayyana asiri Allah ya dawo mana da bawan Allah nan da rai da lafiya shi babu wani abu da yake gaban baban da ya huce wannan kawai saboda abin duk da kake tsammani ya huce inda abin da kake tsammani
to ciro mun baka a irin ma wannan tsakiyar gari kusa da gidan mai martaba sarki ina jami'an tsaro suke babu ofisoshin yan sanda ne ko jami'an sojoji
wallahi tallahi a nan gurin da ya babu da nan kama yadda na dama da ya kawo mita 30 tsakanin na gidan magajin da girma magajin da daura ba yanzu maganan nan da nake ma ina ma maganan ne a daidai wurin da abin ya faru a gun kofar gidana bikin katangar sarki na ga ina jingina da ita maganan nan da nake da
Alhaji Yawo Ciro Man Bukan Daura a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Alikaya. Kasashe da dama na duniya sun keɓe ranar 1 ga watan Mayu a matsayin ranar ma'aikata da ake kira Mayday, sai dai a nan Amurka inda hutun ya samu asali ana bin wannan bikin ranar ne a watan Satumba. A cikin hiranmu da Aminu Yakubu Lame, wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Ohio, ya bayyana tasirin ranar ga ma'aikata a gwamnatin Amurka.
Rana ne na girmama ƙwadago da ma'aikata. Da yadda saboda wato zufansu ya sa America ta zama abin da samu yanzu kuma yake da duk tarihi cikin tarihi haka ne dama wato wanda suke aikin tunda da farkon kasar manoma ne da bayi da shauransu lokacin bauta to haka dai saboda ta wajen ma'aikatan America ta zama abin da samu take ta zama yau to shi yasa wannan rana ya zama da cewa kuma tarihi ya nuna wanda wato su ma'aikatan jihar New York suka fara yi su suka fara kungiya wato haduwa ya zama na cewa suna kai kukansu bakin su a hare kamar yadda babban abin da suka fara strike wato akan a rage tsawon lokacin yin aiki ne a rana
aka kuma cimma wannan burin
yawa tana aka samu wato ma'aikata ko ina duniya yawanci aiki in an ce aikin rana wato aikin awa 8 ne yawa to su suka fara to ga alamu dai kan tarihi yadda wato ya zama kenan America bambancin America ɗaya daga cikin wato bambancin muhimmin bambanci kenan da yasa America so suke nasu murnar wannan ranar ƙwadago a cikin watan Satumba a maimakon wato yau kenan a yadda yawancin kasashe suke a duniya masu yadda wannan rana
to galibin kasashe masu tasowa idan mutane basu samu ma'aikata zance tiso da dama idan basu samu biyan bukata ba hanya guda ɗaya ta samun jan hankalin gwamnati ko kuma samun biyan bukata shine a tafi yajin aiki to a nan Amurka ana samun wannan matsalan ko a ƙarin kuɗin albashi ko kuma ƙin biyan kuɗin allowance dai sauransu akan samu wannan matsalan idan ana samu ya ake warware ta
to akan samu wato amma kuma da yake an bambance da za a bi kamar yanzu kin ga ma'aikatan gwamnati zan baki misali kamar nuna ma'aikatan jihar gwamnatin Ohio ma'aikatan da suke cikin kungiyoyi suke cikin wato kungiyoyin ƙwadago din sukan zaɓi wato shugabanninsu kamar shugabanninsu kuma kowane shekara kamar a nan jihar Ohio kowane shekara na biyu shekara uku ne wato suka zauna su wato su yarjejeniya su yarda cewa daga wannan shekara zuwa shekaru biyu masu zuwa kowane shekara ga yadda za a ƙara wa ma'aikata albashi tattaunawan ba kawai kan albashi ba ne akwai albashi da kuma wato kamar abubuwan kiwon lafiya da abubuwan ƙara tsaye da wato accident a wajen aiki in wato mutane suna aiki da mashin na to dole a ba su kayan da za su kare lafiyarsu da wa'annan abubuwan duka za su zauna wato a shirya a tattauna tsakanin gwamnati da kuma shugabannin ma'aikata din.
Wallahi shugabanni ku tuna rabana yayyuku rabana yayyumu.
Aminu Yakubu Lami a hiranmu da shi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington din ke cewa karfe 1:15 na asuba ga shirinmu na gaba.
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
Alhamdulillah, alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Ba zan iya fadar halin da nake cikin halin yanzu ba, domin ya kace aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan, amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai da minti 10 ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumar yan baki na Najeriya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma baya ta haihu, sabili da haka za ku bi mu bashin bibiya da muka alkawalta yi kan tarbiyar yaya. Domin ko ranar Talata wato shekaran jiya kenan aka sami labarin cewa an sako Zainab Aliyu da gwamnatin kasar Saudiya ta kama bisa zargin safarar miyagun kwayoyi. Bayan samun jaka da sunanta dauke da tramadol da aka haramta shigarwa kasar. To an bayyana cewa nan da nan da jin wannan labarin kama ta mahaifin Zainab din da kuma kakanta suka shiga neman hukumomin Najeriya su sa baki a sako ta kasancewa ba ta da masaniya a kan wannan jaka da aka samu da kwayar aka kuma dace aka sako ta. To shirin domin iyali ya nemi sanin ainihin yadda Zainab ta samu kanta a wannan halin wanda ya kasance aka san rahotanni da ake yayatawa kafofin sadarwa cewa wani ne ya sa kwayar a jakarta ba tare da saninta ba. Ga Muhammad Ajiya, mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi a tashar Malam Aminu Kano da cikakken bayani a hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori.
Lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia. An rike ƴarsa, an ce an samu kwaya cikin jakanta. Shi kuma har ga Allah ya tabbata ƴar nan ba ta ɗauki kwayar nan ba, kuma shi ya rako su airport ɗin nan ya kawo su kowa da matarsa da ƴaƴansa guda biyu kowa da jakansa ɗaya. Kuma an ce a ce an same ta jaka biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane. Ya kawo mana korafi a nan muka fara bincike, a gabansa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi. Za a fille kan ƴarsa. So muka fara bincike, ya rubuto mana a rubuce ya ce to gashi duk muka karanta a gaban baban nan muka fara bincike Malam Habibu. In yana nan zai gaya mu a gabansa muka fara binciken nan ɗaya bisa ɗaya. Shi binciken nan shi ne za ka yi shi, mun yi shi muka gane waye ne. Tunda mun san handlers, handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su ba shi tag da komi. Muka je system din handlers na sai da muka yi tracing wanda ainihi ya lika wannan jaka, extra jaka a kayan ita Zainab din. Handler ne, yana aiki da handling company, su ne suke dama in ka zo airport su za su karbi jakanka komai, in akwai extra luggage ko excess luggage suka biya su, wannan su ne suka yi wannan abu.
Kamar jami'ai ne kenan waɗanda muke gani waɗanda suke sai da tikiti da loading kayayyaki?
Da loading kayayyaki su ne ainihin suke da alhakin in fasinja ya zo airport bayan ka sai tikitinka za ka je wajensu, in kana da kaya jakanka za su auna jakanka. In suka auna jakanka in daidai kana da 40 kg sai su baka tag. In ka je can wannan tag din zaka claim din jakanka. Yawwa, so su din ne suka yi wannan abin. Wani ya zo ina ga ba shi da wannan 40 kg din, suka ita Zainab din da mamansa da suka zo da jakansu daya daya kaga suna da extra kgs wanda ba za su yi amfani da shi ba. Wannan damun suka samu, wani kuma ya zo da kayan nan suka liga.
Da ya gabatar da korafi da baki kuma ya ba ku a rubuce, kun fara kama bincike ne kuma mai binciken ku ya nuna?
Mun yi bincike a nan a gabansa muka fara, kuma sai da muka je a gabansa aka je system din nan, shi yana nan office muka je wannan na'ura kwamfuta kenan. Muka je muka yi tracing because tunda bincike ne dole ne a buɗe mana na'urar nan mu ga waye ne duty. Akwai abin da ake ce roster. Tunda abin nan ya faru a kwana kaza, jadawalin aiki abin nan ya faru a kwana kaza ranar 25 ga watan December suka yi tafiya. Muka nemi roster. aka bamu rusa su waye suka yi aiki zai nuna ma waɗanda suka yi aiki a wannan rana nan muka fara to ku kuka yi aiki a wannan ranan gaba ɗaya aka je system kowanne Allah ya sa an yi configuring din wannan computer kowanne handler yana da code din sa
kowanne jami'i na wannan
ma'aikacin jirgi yana da code din sa to in ka tagin din kaya code din ka zai fita a cikin kayan
in kai ne ka
lika wannan abu
da ake sa a jaka
dole akwai code din ka haka muka yi tracing muka samu ainihi wanda ya lika
kowa da lambarsa
to ga lamban ka kuma kai ka lika wannan tag din to haka muka dauko shi ma ya nuna cewa ga wanda wayanda suka kama jaka su ma aka kama su aka suka nuna cewa agent sai suka zo da wannan haka dai har sai da muka kama mutane 6 rana wanda muka cancance mutane 10 amma da bincike ta nuna muka cancance 6 wanda muka same su suna da hannu dumu a cikin wannan ta'asa
bayan kun kama su kun tsare su ne ko kuma an danka su ne ga yan sanda ko kuma sauran jami'an tsaro
mun tsare su ai mu muke da hurumin mu yi wannan binciken ba jami'an yan sanda bane National Drug Law Enforcement Agency mu muke da hurumin mu yi wannan binciken inda abu ne wanda kwaya ce aka lika wani ka gane ko so mu muke da wannan hurumi kuma mu muka yi binciken nan sai da mutanen nan suka zauna tare da mu anan kusan wata daya ana binciken
akan su
muka tattara komai aka yi bincike totally da gaske ba wasa aka yi bincike kuma aka kai su kotu gaban kuliya
na san lokacin da watakila kuke gudanar da wannan bincike na wajen wata guda da kai magana sun sha tambayoyi daga jami'an ku sun amsa cewa ga yadda suka yi abun kuma ga manufarsu
sun amsa ai in ba su amsa ba ma amfani kai su kotu because duk wanda muka nace ma mutane shida nan da aka kai kotu akwai statement din da za su baka za a tambaye su ne daya ya aka yi yaushe ka kai rana kaza kana waje kaza kuma ga tag an samu kai tagin ya akai kayan nan ya shigo haka sai da suka yi mana bayani daya kowa yayi confessing cewa an kawo wannan jakan kuma ya lika so waye su za su yi jayayya amma at the end of the day dai kowa sai da ya bamu jawabin sa
a karshe dai
kowa sai da ansa
to kun gano burin da suke so su cimma na lika ita wannan wato lika wannan yarinya ita wannan jaka
to gaskiya lika jakan nan fa mutane da yawa sun dauka kaman kwaya ne da ta zo airport aka ciro wani kwaya aka lika mata cikin jakanta abun ba haka bane jaka ne na musamman kuma kayan wani ne da kwayan nan a ciki
da wasu kayayyaki da
wasu kayayyaki daban shine suka dauka suka using extra kilograms inda take da shi tunda tana da space ita ta zo da jaka daya kuma shi is entitled to 40 kg
meiwa watakila wannan bai fi kilogram 10 ba abin jaminta
shine suka dauko irin wayannan dan karamin ciwaci wanda suke a wajen nan suka dauko wani ya dan ba su kila wani abu suka dauko jakan nan suka lika mata shi mutumin nan iya je can ya karbi kayan sa ka gane ko ba lalle bane wai mu tabbatar akan cewa sun san kwaya ce a ciki su da irin dan terrorism da suke samuwa suka lika wannan abin jakan don uwancin ya je karba wato practice ne wanda suke yi wanda ko su company nasu ba ta yadda da shi ba kuma suna ma defrauding company kaman abin da ya kamata dan terrorism da ya kamata company su samu su sai kage yana shiga aljihun su kenan ba na company ba kaga anan ana cutan company kenan shewa to shine abin da ya faru ba wai ta zo airport bane aka dauko kwaya jami'ai suka dauko kwaya suka sa mata a cikin jaka ba haka bane jakani aka shigo da ita kuma
dukin da guda
yes suka lika mata a jikin tag particulars nata na passport cewa ita ce mai jaka ba tare da ta sani ba yawa
da ka ce kun gurfanar da su a gaban shari'a bayan kammala bincike fiye da wata daya wannan hali ake ciki bayan an je gaban shari'a
an kai su gaban alkali an kai su sun yi jawaban su alkali ya tambaye su ko suna da laifi ko ba su da laifi da yawan su sun ce ba su da laifi alkali ya kai su remand aje a remanding din su a prison
gidan
yes gidan kaso ina ga sun zauna sun kai wata daya ma aka sake kiran case din aka ci gaba kenan da shari'a to har yanzu ana kan shari'an kenan ina garan juma'an nan ko juma'a mai zuwa ina ga za a je ma shari'a akan wannan za a ci gaba da shari'a.
Wace court ce yanzu take shari'a?
High court, federal high court. Kasan mu duk cases namu federal high court muke kaiwa. Ba ma kaiwa ko magistrate ko wani abu kotun tarayya, e federal high court.
To yanzu sun ci gaba da zama a matsayin rumand da ka fada a gidanka sun su waɗannan mutum shida da kuka tabbatar da ala cewa suna da hannu. Sun ci gaba da zama a kurkuku ne ko kuma an ba da bailin su?
Eh, a yanda muke ji alkali ya ba da bailin su. Shi kuma hujjan alkalin shine aikin da wannan abun ta'asan da suka aikata a dokan kasa ana bada beli. Ka gane ko? Wannan alkali ne hujjan sa kenan. Saboda haka duk da lauyoyin mu sun zo sun nuna akan cewa wannan mutanen abinda suka aikata fa ran yarinya ne wanda suke in ba bi abin da gaske ba za a iya kashe wannan yarinya. Amma shi alkalai suna amfani da takardunsu in abu ne wanda doka ta ce a bada beli, discretion dai na alkali ne ko ya bada beli ko kar ya bada beli. In ya gamsu da jawabin da aka yi, to a takaice dai da nake ma magana mun ji cewa an ba su beli.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji halin da ake ciki dangane da mutanen da aka kama da wannan laifi. Da kuma faɗi tashi da Zainab da iyayenta suka sha sabili da wannan tsautsayi da ya fada mata. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya. Sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan.
Haka yake, to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yan sanda a Paris sun zuba barkonun tsohuwa akan dubban masu zanga-zanga ciki har da masu kin jinin gwamnati na Yellow Vest da masu babbakun kaya da kuma masu kiran kansu inta da fitina waɗanda suka tada rikici a jiya da ake bukin ranar ma'aikata a duniya a Faransa. Ranar 1 ga watan Mayu da ake kira Midi ko kuma wato rana ce da ake bukin ma'aikata a duniya. Rana ce kuma da ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasa da ƙasa suke janyo hankalin mahukunta domin inganta yanayin aikin su. Rana ce da al'adance ake zanga-zangar siyasa. Sabili da tashin hankali da ake samu a baya a nan Faransa da kuma zanga-zangan kinjinin gwamnati da aka fara tun cikin watan Satumban bara, an ɗauki sama da 'yan sanda 700,000 a babban birnin ƙasar wato Paris kenan domin hana rikici da ka iya tashi. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun rufe shagoginsu ganin ɓarna da aka musu a bara. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin ƙasa da ake kira Montparnasse a birnin Paris. An gudanar da kuma zanga-zanga a wurare daban-daban a faɗin ƙasar Faransa da wasu wurare a nahiyar Turai.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Suleiman Barma zai gabatar da shirin da ƙasa ba kasawa ba, shirin da ke tallata gudunmuwa da masu fama da wata lalura ke badawa ga cigaban al'umma. Kafin mu yi sallama, bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga ɗarikan Ekuwa da kuma iyalan Dr. Ogunmola, fastan Ekuwa Minista Sil Abuja, wanda ya rasu a hatsarin mota jiya a kan hanyarsa ta komawa gida daga Gombe inda ya je wata yin jana'iza. Muna kuma miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji Bukar gidan Bobo Station a zangon Kumasi na rasuwar Malam Siba Abubakar a jiya Laraba, wanda za a jana'izarsa da ƙarfe 2 da rana a yau. Allah ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Salamu Abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Gerard Smith alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique, le monde.